ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايعك إنوا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Uthman ibn Affan da ke nan gadan Kaya a cikin garin Kano. A wannan yammaci na Juma'a, yau 13 ga watan Zulqa'ida, hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1436, wanda kuma yazo daidai da 28 ga watan 8 miladiya ta 2015. A wannan majalisi na mako-mako inda muke karatu a cikin littafi mai tsarki, muna cikin tafsirin suratul baqara, wanda kuma wannan shine majalisin mu na 54. Za mu tashi daga kan fadar Allah ta'ala, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amani.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون.
الله تعالى يقول: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. ومنهم daga cikin su أهل الكتاب، daga cikin Yahudawa akwai ummiyuna, waɗanda suke ummiyai ne. La ya'lamuna alkitaba illa amaniya, basu san littafi ba sai gurace-gurace. Wa inhum illa yadhunnun, kuma su ba akan komai suke ba face zato. Mun fara wannan tafsirin wannan aya a satin da ya gabata, lokaci yayi wanda muka ce Allah ta'ala anan yana fadan wani bangare, wani kaso na Yahudawa. Yahudawa waɗanda da su da Nasara ake ce da su Ahlul Kitab, tana yiwa a yi zaton cewa kowa daga cikinsu ya iya rubutu da karatu, ko kuma in ya karanta yana fahimta. Musamman ma gashi ana kiransu da wannan suna Ahlul Kitabi. To shi ne Allah ta'ala yake gaya mana, a cikinsu akwai waɗanda suke ummiyai ne. Ummiyi nisba ce ko dai ilal umma, wato kamar ana nufin mutumin da yake gama gari wanda bai san wani abu da ina ilimi ba, ko kuma nisba ce ilal um ana nufin mutumin da bai san komai ba, kamar yana nan kamar yanda yazo duniya, wato kamar yanda mahaifiyarsa ta haife shi bai samu wani sabon ilimi da ya karawa kwakwalwarsa ba. To Allah ta'ala yake gaya mana, a cikin Yahudawa akwai waɗanda suke haka, suke ummiyuna ne, ba su da karatu. Tunda an yi maganar cewa akwai waɗanda suna da karatu a cikinsu, amma suna da son zuciya, suna caccanza abin da Allah ta'ala ya faɗa musu ko ya saukar musu na attaura domin cimma wata buƙata. To a cikinsu kuma akwai waɗanda su sai abin da aka gaya musu babu ilimi tattare da su. Da muka ce kalmar wato wannan suna ko wasfi na ummi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam mu'jiza ce, kasancewarsa ya zo da abinda manyan masana makaranta na duniya suka kasa zuwa da shi. Ya zo da Alkur'ani, kuma ya zo da tsarin da a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ya canza ɗabi'u na Larabawa, daga mutanen da suke rayuwa irin rayuwa ta mutanen daji, rayuwa ta mahaukata ta marasa hankali, suka koma rayuwa ta masu hankali, suka zamo jagorori na al'umma a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Abubuwan da suka mamaye ko ina a duniya na fasadi da barna da shirka, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo haske da ya kawar da wannan. Duk da cewa ba zuwa yayi wani guri ya karanto ba babu wasu littattafai da ya karanta babu wasu malamai da suka karantar da shi saboda haka zuwan sa da irin waɗannan abubuwa na ilimi babban dalili ne da yake tabbatar da cewa shi manzo ne daga Allah inda ba manzon Allah bane ina zai samu irin wannan ma'arifa irin wannan ilimi saboda haka shi a wajen sa sifar annab sifar ummi sifa ce ta daukaka sifa ce ta tayabo allazina yattabi'una an-nabiyyal ummiya saboda haka ubangiji ta'ala ya sifanta shi da wannan sifa to Allah ta'ala ya ce la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya basu san wani abu na littafi ba al-kitab anan ko dai ya zama ana nufin at-taura abinda aka rubuta musu basu san shi ba ko kuma ya kasance al-kitab anan masdar ne na kataba la ya'lamuna al-kitab ay la ya'lamuna al-kitaba basu san rubutu ba don haka basu iya rubuta ba balle su karanta illa amaniya al-amani malamai suna da maganganu guda biyu sanannu da suka yi dangane da fassara al-amani wasu daga cikin malamai suka ce al-amani ana nufin karatu la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wato basu san wani abu ba sai dai su karanta kawai amma ba sa fahimta wato karatu suke yi amma ba na fahimta ba sun ce al-umniya ana amfani da ita a matsayin karatu kamar yanda wani yake cewa tamanna kitaballahi akhira laylihi tamanniya dauda az-zabura ala risli tamanna kitaballahi akhira laylihi tamanniya dauda az-zabura ala risli kaga tamanna kitaballahi ay qara'a kitaballah ya karanta littafin Allah a ƙarshen daransa kamar yadda Dawud ya karanta at-taura ala risli a hankali kamar yanda kuma Ka'ab ibn Malik ko kuma Hassan ibn Thabit wajen yaban Usman ibn Affan bayan yayi shahada yake cewa tamanna kitaballahi awwala laylatin wa akhiraha laqa al-himam al-maqadiri tamanna kitaballahi ya karanta littafin Allah wato sayyidina Abu Bakar sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu a daren da aka kashe shi ya karanta littafin Allah a daren da zuwa asuba kuma yan ta'adda suka zo suka kashe shi to kaga shi wannan mai yabo yayi amfani da kalmar tamanna kaga anan ana nufin qara'a ya karanta wa ma arsalna min qablika min nabiyyin min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa shaytanu fi umniyatihi kaga tamanna qara'a to wasu suka ce abinda ake nufi illa amaniya ba abinda suka sani sai dai su karanta kaga anan kenan al-istithna a bisa ga wannan ma'ana an ce muna yana nufin karatu bisa wannan ma'ana zai zama istisna'i ne muttasili wato la ya'lamuna al-kitaba basu san komai a cikin littafin da aka saukar musu ba illa amani ya karanta shi kawai suka iya amma ba sa fahimtar abin da yake ciki suna dai karanta lafizan suna jin sautin miliyoyin suna tashi amma me suke karantawa menene wannan littafi ya kunsa na darussa da wa'azi da hukunce duk ba su san wannan ba saboda haka wanda zai karanta abu amma bai san abin da yake karantawa ba umarni ne hani ne labari ne bai iya tantancewa ba to wannan shi da wanda yake jahili duk dai suke koda ko shi yana karatu ya zama kamar salil himari yahmilu asfara to wasu daga cikin malamai kamar al-imam ash-shinqiti rahimahullah yake ganin wannan ma'ana kamar ba za ta dace da tafsirin ayar ba a ce karatu ake nufi saboda ayi da farko an ce wa minhu ummiyuna ce ummiyi shine wanda baya karatu baya rubutu to ya za a ce kuma illa amaniya illa qira'ata alfazin ka kamar an kore abu kuma an tabbatar da shi an ce ba sa iya karatu ba sa rubutu kuma an ce ba abin da suka sani sai karatu ce to kamar akwai tufka da walwala saboda haka shi yake cewa a cikin ayar akwai karina da take nuna kamar wannan tafsirin ba haka yake ba sai dai ana iya cewa daga kalmar ummi tana iya daukan ma'anar wanda yake karanta amma ba ya fahimta da shi da ummi duk dai suke ya zama na ummi kalmar ummi tana da fadi tana kunsar mutumin da bai iya karatu da rubutu ba sannan mutumin da ya iya karantawa amma ba ya fahimta shi ma ummi din ne saboda haka kaga koda suna karantawa amma tunda ba sa fahimta to suna nan a cikin ummiye ba su fita daga wannan daga wannan sifa ba. Wajahi na biyu na tafsirin wannan aya ko kuma wannan kalma al-amani, suka ce al-amani anan jam'i ne na umniya wanda yake nufin guri, yana nufin gurace-gurace, mutum ya rika gurin abinda ba shi da shi, gurin ya samu abinda ba ya da shi. Sai ya zama ma'anar ayar la ya'lamuna al-kitaba lakin yatamannawna amaniya, ba su san komai na littafin da aka saukar musu ba, abinda kawai suke yi gurace-gurace na ƙarya wanda suka samu asali daga jahilcinsu. Saboda haka abinda suke tare da shi, kaga istisna'i anan sai ya zama munqati'i ne. La ya'lamuna al-kitaba, ba san komai na littafi ba, illa amani ay lakin al-amani, abinda kawai suka sani sun san gurace-gurace za su yi ta fadar maganganu haka da ka babu dalili, kamar su ce annabi sallallahu alaihi wasallam shi da sahabbansa ba akan gaskiya suke ba. Wannan magana ce da za su iya fadata, amma akwai dalili babu dalili, su ce su ne akan gaskiya. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu, ce mu ne ƴaƴan Allah mu ne kuma masoyansa. Qulan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara, cewa babu wanda zai shiga aljanna sai bai hude ko ba nasari, ko kuma kunu hudan aw nasara tahtadu, ku zama yahudawa ko ku zama nasara in kuna so ku shiriya, in kun yi haka za ku shiriya. Qulan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat, kamar yadda zai zo a nan da kuma surata Ali Imran, dan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat ko illa ayyaman ma'dudat, babu wuta ba za ta shafe mu ba, ba za ta ci mu ba sai dan yan kwanaki kadan. Ko inna Allaha ahida ilaina alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana bi qurbanin ta'kuluhu an-nar, kaga duk wannan gurace-gurace ne. To wannan Allah ce to wannan kawai suka sani, gurace-gurace ga yadda muke a gurin Allah, ga kuma irin alkawarin da Allah ta'ala ya mana, ga matsayin mu, kuma ba wanda zai iya kama kafan mu, kuma mu zababbun Allah ne. Laisa alaina fil ummiyina sabil, in ma mun cuci wasu ba mu ba, ba ƴan uwan mu Yahudawa ba, to Allah ba zai kama mu ba. To wannan tafsirin zai iya samun goyen baya na fadar Allah ta'ala, laysa bi amaniyikum wala amani ahli alkitab man ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Allah ta'ala ce al'amarin fa ba gurace-gurace ku bane, ba kuma na ahli alkitab bane, wato shi addini ko sakamako a gurin Allah ta'ala ba ana gina shi ne akan guri ba, ka ce kana gurin ka samu kaza ko ka cika baki na cewa kai kaza ne ko kai ga matsayinka, a'a, wanda duk yayi aikin da ba mai kyau ba sai an saka masa da wannan. Saboda haka Allah ta'ala ba yana duba gangar jikinku bane ko nasabarku ko daga ina kuka fito ko kasarku, a'a, yana duba ayyukanku ne. Man ya'mal su'an yujza bihi, wanda duk yayi mummunan aiki da shi za a saka masa. Saboda haka kaga ashe ba guri bane da baki, kamar yadda Al-Hasan al-Basri yake fada hadisi ne mawqufi a kansa, ko kace maqtu'i, to amma ana jingina shi, wasu suna jingina shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama, amma hadisi ne na magana ce ta Al-Hasan al-Basri, ce cewa laysa al-imanu bit-tamanni wala bit-tahalli walakin al-iman ma waqara fi al-qalbi wa saddaqahu al-amal, wato imani ba wai kawai guri bane da baki ko ado ne kawai a jiki, ba shine imani ba, a imani abin da ya tabbata a cikin zuciya sannan aikin kai ya gaskata shi, wannan shine imani. Saboda haka kaga al-amani anan kenan ana nufin wasu aqidoji na banza, wasu aqidoji na ƙarya waɗanda ba gaskiya ba, ko kuma wasu ayyuka da wasu jahilai suke zaton addini ne, saboda haka suke gina duk abin da suke ginawa a kansa, cewa idan muka yi kaza za mu samu lada kaza, ko yin kaza shine san Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Saboda haka sai su rika ganin yin wannan abun shine san Annabi sallallahu alaihi wa sallama, cewa ba wannan ne hakikanin soyayya ta Annabi sallallahu alaihi wa sallama, ba wannan ne hakikanin soyayya ta addinin musulunci ba. To zaka samu irin wannan duk gurace-gurace ne, amani ne, suna shiga karkashin kalmar amani. To haka dukkan mutanen da suka kauce wa shari'ar da Allah ta'ala zai saukar wa annabin da Allah ya turo musu a kowane lokaci, a kowane zamani, to abinda za su samu kansu a ciki kenan, za su samu kansu a cikin bin al'adu, za su samu kansu a cikin biyan wasu miyagun aqidu da sunan addini, tare da cewa kuma ba wannan ne addini ba, tunda sun saki hanyar da addinin ya zo da ita. To waɗannan ba su san komai ba sai abinda malamansu suka rika rada musu, suna nuna musu cewa za su samu falala iri kaza, za su samu falala iri kaza, kuma annabawa za su cece su a ranar gobe kiyama koda ba su yi komai ba. Saboda haka wannan shine tafsiri na biyu, la ya'lamuna alkitaba illa amani. Sannan Allah ya ce wa inhum illa yadhunnuna, kuma su ba bisa komai suke fi bisa zato, wato abinda suke kai kawai zato ne, in anan nafiya ce korewa ce, ma hum illa yadhunnun, ana nufin ba akan komai suke ba face zato, abinda suke jin daga malamansu suna faɗa musu na ƙarya, su kuma suna bin su a bisa jahilci ba tare da tantance dalili ba, ba tare da sun nemi su san dalilin abinda ake gaya musu ba. Za dai ai ta gaya musu falala, amma ba su san daga ina falalar ta samu asali ba. In ma aka rena musu wayo a ce annabin aka gani ido da ido, shi ya ba da falalar, kaga ba ka da hanyar za ka karyata. In ka ce a kawo littafi sai a ce to ai an ga annabin ne ido da ido, kaga ba ka ce kuma aka maka littafi. Mu yanzu in muka ka hadisi za ka iya tsitseye mu a ina muka samo shi. Dole mu gaya maka Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah. Dole sai mun binciko a nan sannan mu iya tabbatar da maganar. To amma in ka tsare ni na ce maka a ai ni annabi na gani ya gaya mu. To ka ce in kawo littafi ne da ga annabi ido da ido. To kaga akan haka ake gina musu aqidar. A bisa abin da yake shaci fadi ne. Ma yattabi'u aktharuhum illa dhanna. Inna dhanna la yughni min al-haqq shay'a. Inna Allaha alimun bima yaf'alun. Allah ta'ala ya ce yawancin su ba komai suke bi ba sai shaci fadi, sai zato. Zato kuma baya wadatar da komai dangane da gaskiya. Lalle Allah masani ne game da abin da suke aikatawa. Hadisi ya tabbata a Bukhari da Muslim. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akdhabu al-hadith. Na hane ku da bin zato shaci fadi, domin zato shi yafi kowane irin makafi, kowace wani irin zance zama ƙarya. To wannan yana nuna cewa wanda duk yake karatu baya fahimtar abin da yake karantawa, to wannan zato yake bi. Tunda kaga Allah ta'ala ce la ya'lamul kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Saboda haka wanda zai dau Qur'ani yana karantawa, gashi dai ya iya karanta shi daga farko har ƙarshe, amma baya fahimtar wani hukunci daga hukuncin Allah, baya fahimtar abin da Alƙur'ani din da yake kiransa zuwa gare shi, kawai dai yana dai karantawa ne. To kaga wannan ko ya zo yana magana akan shari'ar Allah, zato kawai yake faɗa, shaci faɗi kawai yake yi, tunda bai san komai ba, bai san komai ba. Ashe kaga yana da kyau ga musulmi ya riƙa fahimtar abin da yake karanta bakin gwargwado, ba sharaɗi ba ne sai ka san ma'anar Alƙur'ani daga farko har ƙarshen shi. Wannan wani abu ne da yake banci malamai, sanin wannan fardu kifaya ne, in wasu sun ɗauke ma wasu, amma alal aƙalla dai ka riƙa bibiyar ma'anonin, kana sanin ɗan bakin gwargwado dai abin da za ka iya samu. To wannan shi ne yake nuna cewa ka yarda cewa Alƙur'ani littafin shirya ne da Allah ya turo maka shi, amma in kana karantawa kawai haka nan sai dai ka rubuta ka sha ko kai laya, kaga wannan ai ba inda zai kai ka. Saboda haka dole ne makarantanmu mahaddata Alƙur'ani su san cewa ba wai kawai hadda Ƙur'anin ake bukata a wurinsu ba, Alƙur'ani littafi ne na shiriya, jagora ne zuwa ga shiriya. Inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwa. Saboda haka kira yake yi, jagoranci yake. Idan baka san abin da yake kiranka zuwa gare shi ba, to sai ya zan kana karanta shi kuma kana taki umarninsa, kana yin abin da ya hana, wanda kuma shi ne abin da yake faruwa. Da yawa za ka samu masu karanta Alƙur'anin gashi nan ya haddace, ana ce masa gangaren a harkar hadda Alƙur'ani, amma kuma in ka ga sallar sakari ba zai ci ba, bai iya sallah ba. To ya za a yi ka haddace Ƙur'ani amma baka iya sallah ba, ai kaga akwai matsala. Sannan wannan ayar tana nuna ba daidai ba ne a riƙa hukunci da zato, wanda wannan sifa ce daga cikin sifofin Yahudawa, kuma da yawa daga cikin mutane suna ɗauke da irin wannan sifa, sun sani ko ba su sani ba. Hukunci, wato yanke hukunci da ya shafi shari'ar Allah da zato, tun riƙa zaton ina tsammanin haka abin yake, haka wani daga nan ma sai ya ɓige ya zama malami, shikenan sai ya riƙa fatawa yadda ransa yake so, ya yi fatawar da ta saba Alƙur'ani da sunna bai sani ba. Kuma wannan har ila yau yana nuna maka cewa mutumin da bi yake yi bai san dalili ba, wannan ba a kiran shi malami. Malami shi ne wanda yake karantawa kuma yana binciken dalilin abin da yake karantawa. Ko waɗanne irin littafai zai karanta, yana karanta su ne da idan neman dalili, inda yaga an saba wa dalilin sai ya bari inda kuma ga ya dace da dalili ya dauka shi yasa malamai suka ce al muqallidu laysa bi alim duk wanda yake taqalidi wanda yake shi muqallidi ne shi muqallidi ne kawai zai bi abinda wani malami kawai yace ko da hujja ko ba hujja to wannan ko ya ce wa ya kira kansa malami shi ba malami bane wannan shine abinda malamai suka ijma'i akan sa kamar da ibnu abdul bar ya hikaito cewa malamai sun yi ijma'i cewa al muqallid la yu'addu min al ulama muqallidi ba a kiran shi ba a sa shi cikin sahun malamai saboda haka wanda zai ce ba za a yi wata fata wadda ta saba mazhaba ba tunda dai ga abin da aka rubuta a mazhaba kawai abi babu sakin layi ko ya yake kawai mazhaban nan daidai take da shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallama don haka mazhabobi hudu shari'o'i ne guda hudu shari'a ce daban-daban guda hudu to wanda yake da irin wannan aqida ba malami bane a gurin malamai in ana gayyato malamai su tattauna wani abu ka a gayyato shi saboda makaho ne baya fahimta komai wannan shine abinda ba ko da zai haddace littattafan da yake tinkaho da su kaddara ka ce ya haddace muftasar yana jawo shi da ka to wannan kawai wani kofi ne na muftasar kawai kofi ne kamar ka dau abin nan watakila wancan na kaso kurmi ma yafi shi tunda nashin zai iya mantawa saboda haka an samu karin kofi ne mai tafiya da kafafuwa amma ga mutumin da ba zai iya tantance dalili ba saboda ba fagensa bane wannan an dora masa yi taqalidin malamai shi ma akwai irin nashi ijtihadin bakin gurguro da aka dora masa Allah ce fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamu in kuntum la ta'lamu idan ba ku sani ba to ku tambaye masana saboda haka ubangiji ta'ala ya dora maka nauyin kai tambaya in baka sani ba yace kuma ka tambaye ahla dhikri kaga ashe an dora maka wani aiki kai ma da zaka yi wani aiki zaka yi shine ka bincika ka tace ka gano cewa eh lalle bisa dukkan alamu wane yana cikin alal zikiri dan in ka je ka ce kawai kowane kwashe zaka tambaya to babu shakka nan ka bar kai ma abinda aka dora maka dan cewa kai fasalu ahlal zikiri an gaya maka wanda zaka tambaya sannan Allah ya ci gaba da cewa fawailu lil ladina
yattuna al kitaba bi ayni
Allah ta'ala ya ce fawailun lillazina yaktubuna alkitaba bi aidihim banu ya tabbata tsananin azaba ya tabbata ga wadanda suke rubuta littafi da hannayensu thumma yaquluna hadha min indillahi sannan su ce wannan daga Allah ne liyashtaru bihi thamanan qalila domin su sayi wani dan abin duniya dan kudi kadan da shi fawailun lahum mimma katabat aidihim banu ya tabbata gare su saboda abinda hannayen nan nasu suka rubuta wailu lahum mimma yaksubun kuma banu ya tabbata gare su saboda abinda suke tsururuta wato suke aikatawa to sai Allah ta'ala ya ci gaba da bayanin halayen waɗanda suke masu batarwa da ilimin da Allah ta'ala ya ba su suna yi wa mutane ƙarya da ilimin da Allah ta'ala ya ba su ta hanyar su kawo ƙarere kuma su jinginawa Allah yace fawailul lillazina yaktubuna alkitaba bi'aydihim alwailu kalma ce da take nuna sharri da halaka kalma ce da take nuna sharri da halaka ba ta da fi'ili a ka'idar larabci wailun da waihun da waibun suna nan da yawa ba su da af'al haka suke sunaye ne Allah ce tsananin azaba ya tabbata akwai ruwayoyi da aka yi na fassarar wailu wasu ana jingina su zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ko cewa ya ce wani kwari ne a cikin jahannama waɗannan duk ba su inganta ba suna rubuta littattafai da hannayensu wato suna rubuta abinda manzanninsu ba su zo da shi ba su ne suka ƙirƙiro abin suka ƙago abin sannan suke jingina wa Allah cewa shine ya fada ko shi ya saukar al-Imam al-Tabari yana cewa tana yiwa mai tambaya yace me yasa aka ce yaktubuna al-kitaba bi aidihim suna rubuta littattafai da hannayensu shin akwai wanda zai yi rubutu ba da hannu ba ko kuma a'a su waɗanda ake maganar da su suna buƙatar sai an ce rubutun nan da hannu aka yi tunda an riga an san cewa in dai an ce suna rubuta abubuwa an san da hannayensu za su rubuta me yene dalilin ƙara bi aidihim sai shi malam ibnu jarir al-tabari yake bada ansa yake cewa to koda dan adam yana rubutu da hannunsa tana yiwa a jingina masa littafin da ba wato shi ya rubuta ba amma shi ya bada umarni a rubuta shi ya bada umarni a rubuta kaga wanda ya rubuta din ba za a ce littafin sa bane littafin wanda ya umarni a rubuta ne kamar yanzu idan shugaba zai aika da takarda zai kirawo wani ya ce rubuta ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza in an tashi cewa ake takardarwa ne shi shugaban za a faɗa ba za a ce takarda shi wannan da ya rubuta ba to dan Allah ta'ala ya akkada maka cewa ba wani suka sa yayi ba a su da kansu suke yi dan kan a ce yaktubuna ka dauka wasu suke wakiltar su ko jahilan ne suke rubutawa su kuma su ce eh to mun ji mun yadda a su suke rubutawa da hannunsu kaga karewar wato tsagiranci kenan ba ma wani ya rubuta ba su kuma su hau kai su ce sun yadda sun ji sun gani a su da kansu za su dau alƙalami su rubuta da hannunsu wannan shine hikimar fadar bi aidihim da Allah ta'ala ya fada saboda haka Allah ta'ala yana gaya wa mu'minai cewa yahudawa suna rubuta ƙarya da hannayensu kuma suna jingina wa Allah suna sane kuma da gangan sun san ƙarya suke wa Allah sannan su ce daga Allah ne ko su ce wannan littafin Allah ne domin ƙarya da ƙage ga Allah ta'ala to shine Allah ta'ala yake cewa yaktubuna alkitaba bi aidihim wa ana su suka rubuta da kansu saboda haka ambatan bi aidihim anan don a ƙarfafa ne don a ƙarfafa maka ma'anar cewa rubutun nasu ne da kansu kamar yadda kake cewa na gani na ganshi da ido na aka ce ka ganshi ai da ban da idon ka zaka ganshi amma ka ce da ido na na ganshi an gane ko kamar yadda Allah ce quluna bi afwahihim suna fada da bakunan su da kace suna fada ai da baki da ban za su fada to amma ka ce bi afwahihim ce wala ta'irun yatiru bi janahihi ko tsuntsun da yake tashi da fukafukansa akwai tsuntsun da ba da fukafuke yake tashi ba to duk wannan manufa shine a karfafa maganar cewa haka take dan kada kai da awar wani abu da ake cewa majazi Allah ce suna rubuta wannan littafan da hannayensu li yashtaru bihi thamanan qalila domin su sayi wani abu na dukiya kadan da shi ma'ana su yi musanyen gaskiya su bar gaskiya domin su samu wani abu na duniya wannan abin da za su samu komin yawan sa kadan ne komin yawan abin kadan ne saboda duk abin da za a kwatanta shi da gaskiya to gaskiya ta fi shi tsada ta fi shi girma ta fi shi daraja saboda haka aka kirawo abin cewa wato kadan ne don haka in duniya za a ba wa mutum gaba daya a madadin ya saki gaskiya to abin da ya karba din nan kadan ne a gurin Allah duniya ba a komai take a gurin Allah ba ta kai fiffiken sauro daraja a gurin Allah ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to wannan liyashtaru bihi thamanan qalila Allah yana maka bayanin dalilin da yasa suke wancan abin nan kagen ne me yasa suke rubuta littattafai su jingina wa Allah me yasa suke kawo ƙarya su ce Allah ne ya ce ayi ko kuma su kawo wani addini su ce Allah ne ya ce ayi alhalin ba Allah ne ya ce ayi ba me yasa suke wannan suna yin wannan dan su yarda da mabiyansu su canza hukuncen Allah yadda za ta dace da san zukatan mabiyansu ko kuma a'a su mayar da kansu malamai alhalin su jahilai ne don haka za su yi ta kirkirar karerai da sunan ilimi don haka sai ka gan shi ya baje riga yana ta faɗa ƙarya amma sunan a matsayin karatu yake saboda haka ya yi wannan ƙaryan ne domin ya nuna wa mutane kansa saboda haka suka kirkiro littattafai waɗanda suke na wofi da labarurruka na banza da hadisai na ƙarya waɗanda suke zuwa majami'ansu da gurin tarurrukan su suna fesa wa mutane da duk wani mai hankali idan ya ji ya san waɗannan abubuwa ba gaskiya bane ƙarya ne amma su suna yin haka don su samu shugabanci don su samu ɗaukaka to shine Allah ta'ala yake gaya musu cewa to banu ya tabbata gare su ga wannan abin da suke yi fa wailul lahum bimma katabat aydihim banu ya tabbata gare su game da abin da hannayen nasu suka rubuta wannan halaka babba wacce ba mafaka ba makawa ba matsira ta tabbata gare su saboda abin da suka rubuta wailul lahum bimma yaksibun kuma banu ya tabbata gare su game da abin da suke tsoruta wato suke suke samu na dukiya abinda ake basu na cin hanci su yi ƙarya ko ake basu na cin hanci dan su canza hukuncin Allah to kaga wannan babu shakka tsoratarwa ce mai tsanani da Ubangiji ta'ala yake yi ga dukkan wani wanda zai kirkiri wani abu na ƙarya ya san ƙarya ce amma kuma ya jingina wa Allah ta'ala ko ya jingina ta ga addinin Allah shi a karan kansa in ka kebe da shi zai yarda cewa abin da yake faɗa dinnan ba gaskiya bane ko bai tantance ba ko ko a shi ma haka yaje dai ana faɗa to amma kuma saboda kawai wani abu da zai samu na duniya ko na ɗaukaka ko kuma na yabo a gurin mutane ya yarda ya zo ya faɗi wannan ƙarya din Imam al-Bukhari ya ruwaito ta hanyoyi daban-daban daga Imam az-Zuhri yake cewa Ubaidillah ibn Abdullah ya gaya masa cewa ya ji daga Abdullah dan Abbas yana cewa ya ma'sharal muslimina wato Abdullah dan Abbas yana cewa ya ku dandazan musulmi kaifa tas'aluna ahlal kitabi an shay'in wa kitabukum alladhi anzala Allahu ala nabiyhi ahdathul akhbari billah taqra'unahu mahdan lam yushab ya ku dandazan musulmi taren musulmi kuke zuwa ku tambaye ahlul kitabi game da wani abu na addini ga littafin Allah nan wanda ya saukar wa annabinsa gashi nan yana dauke da labari sabo kal da yazo daga Allah taqra'unahu mahdan kuna karanta shi tsantsar sa lam yushab ba gurbata shi ba bai gauraye da ƙarya ba alqur'ani yana nan kuma haka zai ci gaba da zama har Allah ta'ala ya dauke shi babu wata ƙarya da alqur'ani zai gauraye da shi in ka dauki alqur'ani yana nan yadda yake to ku kuna da wannan littafi da kuke karantawa ya za ku tafi gurin ahlul kitabi ku ce su gaya muku wani abu da ya shafi addini alhalin Allah ta'ala ya ba ku labari inji Abdullahi dan Abbas ya ce wa kad haddathakumullahu ta'ala anna ahlul kitabi kad baddalu kitaballahi wa ghayyaru bayan Allah ta'ala ya ba ku labarin cewa ahlul kitabi din nan fa sun canza littafin Allah sun jirkita shi wa katabu bi aidihimul kitab sun rubuta littafin da hannayensu sun ce daga Allah ne wa qalu huwa min indillahi sun ce daga Allah ne li yashtaru bihi thamanan qalila dan su samu wani dan dukiya ta duniya kadan da shi afala yanhaakum ma ja'akum min al-ilmi am musa'alatihim Abdullahi dan Abbas yace abinda yazo muku na ilimi yanzu ba zai hana ku tambayar su ba wala wallahi ma ra'ayna minhum ahadan qattu sa'alakum an alladhi unzila ilaykum mu wallahi ba mu ga ko dai daga cikin su ba ko da mutum ɗaya daga cikin su yazo yana tambayar ku game da abin da aka saukar muku ba dan me ku za ku kuna tambayar su saboda haka cikin wannan wa'idi da Allah ta'ala yayi na fawailun fawailun wa wailun wa wailun din da ya faɗa har sau uku dukkan wasu waɗanda za su rika rubuta wasu littattafai na ƙarya su watsa ra'ayin su tsantsar ra'ayin su kawai a ciki sannan su kira mutane su zo su ce abi wannan addinin Allah ne a bauta wa Allah da shi to sun shiga ƙarƙashin wannan ayar ko su ce ga wasu littattafai idan ka rike littafin kawai shikenan ba sai ka karanta alqur'ani da sunna ba a ce ga littafi kaza in ka karanta shi kawai shikenan kai ka zama wani abu a gurin Allah to sun shiga ƙarƙashin wannan yaktubuna alkitaba bi aidihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila sannan waɗanda za su shiga ƙarƙashin wannan har ila yau cikin wannan aya waɗanda suke da awar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bayan wafatinsa bayan ya bar duniya ya rubuta musu wasu abubuwa na zikiri ko wuridi mutum ya ce bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya amma ya hadu da shi kuma ya bashi wani abu a rubuce na zikiri ko wuridi kuma ya yi masa bayanin falalarsa da falalan mabiyansa ai kun san akwai wannan to wanda duk zai yi wannan da'awa yana shiga karkashin wannan ayar yaktubunal kitaba bi aidihim thumma yaquluna hadha min indillah zaka duba littafin jawahirul maani me bughyatul mustafid cewa ya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce hadhal kitabu kitabi wai littafin wannan jawahirul maani nawa ne in kana karanta littafin jawahirul maani sai ka ji kamar kai amai saboda kazantar da take ciki billahi ladhi amma wai wani ya ce annabi ya ce littafin nan nawa ne littafin nan nawa ne a cikin shi wannan littafi na jawahirul maani shafi abinda juz'in sa na 1 shafi na 55 yana bayanin cewa sur abinda shi shehi ya rubuta littafi ya rubuta takarda zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa annabi wasiqa a ciki ya roki annabi wasu bukatu bukatun da ya roke shi ya roke shi an yazmana li dukhulal jannata bila hisabin wala azabin fi awwaliz zumratul ula na roke shi ya lamince min shiga aljanna ba tare da hisabi ba ba tare da azaba ba a cikin tawaga ta farko ana ni in ji shi shehin wa kullu abin wa ummin waladuni da dukkan wani uba da kuma dukkan wata uwa da ta haife da suka haife ni min abawayya tun daga kan iyaye na uwata da abinnan mahaifina da mahaifiyata ila awwali abin li fil islami min jihati abi har zuwa farkon uba na musulunci ubana na musulunci can sama wato daga ubana uban ubana har zuwa can sama haka nan wajen mahaifiya sannan min jihati abi wa min jihati ummi wa jami'i abai wa ummahati da dukkan iyayena mazan su da matan su min abawayya ilal jaddil hadi ashar daga mahaifina har zuwa kakana na 11 wal jaddatil hadiyata ashara da kuma kakata ta 11 ban san me yasa aka tsaya 11 ba to me saura bayan 12 kuma dukkan bangaren biyu sai 11 eh a ce salatin annabi 11 yace min jihati abi wa min jihati ummi da bangaren babana da mahaifiyata min kulli ma tanasala minhum min waqtihim ila an yamuta sayyidina isa alayhi salam da kuma duk wanda ya fito daga tsatsan su tun daga lokacin wancan lokacin har zuwa a lokacin da annabi isa zai bayyana kuma ya koma ga Allah kaga zuwa karshen kiyama kenan min jami'iz zukuri wal inasi mazan su da matan su was sigari wal kibari da yaran su da manyan su dan kada ka mafid da wani in an ce duka abin da za su hayayyafa ai kaga an riga an gama bayani to dan kada ka tsame wani sai aka ce maza da mata yara da manya wa kullu man ahsana ilayya bi ihsanin hissiyyin aw ma'nawiyyin min mithqali dharratin fa aksar yace da dukkan wanda ya kyautata min inji shi shehi wannan fa ka kuma ta ya rubuta manzo Allah ne a rubuce aika manzo Allah wannan shi wannan shehi bai zo ba sai bayan wafatin manzo Allah da sama da shekara 1200 to amma shi ne ya rubuta manzo Allah wannan takarda da dukkan wani wanda ya kyautata min kyautatawa komin kankantarta hissiya ce ko ma'anawiya wacce ta da za a ganta ne ko wacce ba za a ganta ba koda da kalma ne koda kyautatawar ba ta wuce kwayar zarra ba wa kullu man nafa'ani da dukkan wani wanda yake ya amfanar da ni bi naf'in hissiyin aw ma'anawiyin min mithqali dharratin fa akthar bargwadan kwayar zarra ko fiye da haka min khuruji min batni ummi ila mauti tun daga lokacin da na fito daga cikin mahaifiyata har zuwa mutuwata wa kullu man lahu ala al-mashyakhati fi alayya mashyakhatun fi ilmin aw qur'anin aw dhikrin aw sirrin min kulli man lam yu'adini ce haka nan da dukkan wani wanda ya koyar da ni ilimi ko ya koyar da ni alqur'ani ko ya bani wani zikiri ko wani sirri min kulli man lam yu'adini daga dukkan wani wanda bai yi gaba da ni ba in an yana fada da ni ko baya so na ka a bashi min jami'i ha'ula'i daga dukkan waɗannan yace wa amma man adani aw abghadani fala yace amma wanda ya ki ni ko yayi fushi da ni ka a bashi to bai zai afuwa ba Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamuna wa kullu man walani wattakhadhani shaykhan da dukkan wani wanda ya jibince ni ya dauke ni a matsayin shehi aw akhadha anni dhikran ko ya karbo ni zikiri daga hannuna wa kullu man zarani wa kullu man khadamani da dukkan wanda ya ziyarce ni ko ya min hidima ya hidimta min wa qadali hajatan aw da'ali ko ya biya min wata bukata ta ko ya min addu'a kullu haula'i duk wadannan min khuruji min batni ummi ila mauti tun daga fitowa ta daga cikin mahaifiya ta har zuwa mutuwa ta wa aba'ihim da su da iyayensu wa ummahatihim da iyayensu mata wa auladihim da ƴaƴansu wa banatihim da ƴaƴansu mata wa azwajihim wa auladi azwajihim da matansu da ƴaƴan matansu wa kullu man arda'ani wa auladihim da duk waɗanda suka shayar da ni da ƴaƴansu wa banatihim da ƴaƴansu mata wa walidihim da iyayensu wa walidi azwajihim da iyayensu da iyayen matansu yadmanu li sayyidul wujud rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa li jami'i haula'i anna muta ana wa kullu hayyin minhum ala al-iman wal islam annabi ya banu lamini cewa ni da waɗannan duka kun ga fa abin da ya tarkato ni da waɗannan duka ya lamince mun zamu mutu akan musulunci akan imani wa an yu'mina na الله وجميعهم من جميع عذابه وإقابه كما الله يسألي مدني يوسع من أمنتي على نقوب قيامة دني دا سودك دا عذاب سد أقوب سا دا صورة الوسع وجميع الشرور دا دكا ونشري من الموت إلى المستقر في الجنة تندق متوى هرزوى مشغاء الجنة مزونة وأن تغفر لي ولجميعهم wali jami'ihim jami'a dhunubi kuma agafarta mun ni da sauran su gaba daya jami'u dhunubi dukkan dhunubai ma taqaddama minha wa ma ta'akhkhara dhunubin da muka yi da wanda bamu yi ba wa antu adda anni wa anhum jami'a tabi'atihim wa tabi'ati kuma abiya mun ni da su gaba daya duk nauye mu abiya mana su wa jami'u madhalimina wa madhalimihim kuma dukkan abinda muka duk wanda muka zalunta ko suka zalunta mu muka yi na zalunci muka ci kudin wasu ko muka cutar da wasu to abiya mana min khaza'in fadlillahi la min hasanatina a ebo daga falalar Allah abiya mana ka ataba ayyukan mu to kaga wannan ai wanda ya yarda da wannan aqida cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya lamince za abiya musu dukkan abin da suka yi na zalunci sun ci kudin mutum ko me suka yi masa ko ma me suka yi kawai in an je lahira daga taskar Allah za a biya su lafiya lau su wuce kaga wannan ai zai kawo matsala musamman a irin gwamnatin da ake yaki da fasa kori ake yaki da rashawa cin hanci da rashawa saboda duk wanda yake da wannan aqida ba zai ji tsoron Allah ba ya ce a biya musu annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa mutumin duk da ya cuci wani a ayyukansa za a dauka ba haka annabi ya faɗa hadisi sahihi ba to shi ka a sa shi cikin wannan dokar Allah ce amma shi ka a sa su a ciki su in sun yi zalunci a biya daga taskar Allah ka a taba hasanat dinsu sannan wa an yu'mina Allahu azza wa jalla min jami'i muhasabati wa munakashati wa su'alihi alal qalil wal kathir yawm al qiyamah kuma Allah ya aminta da mu daga dukkan tambayoyi da hisabi da za a yi a ranar gobe kiyama kankani ko mai yawa komai kada a tambaye mu komai muka yi kawai wuce wa an yuzillani wa jami'ahum duk waɗannan da na ambata ni da su Allah ya sanya mu a inuwa al'arshin safi zilli arshi yawmal kiyama wa an yujizani rabbi wa kullu wahidin min almazkurina ala sirati asra'a min tarfati aynin ala kawahilil mala'ika kuma an zo hawan sirati ni da su waɗannan duka Allah ta'ala ya tsallakar da mu ya ƙetarar da mu da gaggawar da tafi kiftawar ido akan kafadin mala'iku wato su mala'iku su dauke su kawai a haye da su wa an yaskiyani Allah wa jami'ahum min haud sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawm al-qiyamah kuma Allah ya shayar da ni da su gaba daya daga tafkin annabi sallallahu alaihi wasallama وأن يدخلني ربي وجميعهم في جنته بلا حساب ولا إقاب في أول زمرة ya shigar da ni da su gaba daya cikin aljanna ba tare da hisabi ba tare da hukuma ba fi awwaliz zumrati wato a tawaga ta farko wa an yaj'alani rabbi wa jami'ahum mustaqirrina fil jannati fi illiyina min jannati al firdausi wa min jannati adn yace as'alu sayyidana rasulullahi billahi an yadmana li wa li jami'il ladina dhakartum fi hadha al kitab jami'a ma talabtuhu min allahi li wa lahum bi kamalihi kullihi yace na roki annabi sallallahu alaihi wasallama duk wadannan da na ambata a cikin littafin nan nawa wai littafin da ya rubutawa takardar da ya rubuta annabi sallallahu alaihi wasallama ce ya roke shi duk wadannan bukatu da ya nema annabi sallallahu alaihi wasallama ya lamince masa fa ajaba sallallahu alaihi wasallama bi qawlihi sharifi sai annabi ya bashi ansa kullama fi hadha alkitabi damanatun la tatakhallafu anka wa ankum abadan ki duk abinda ka nema a cikin wannan takarda ko littafi naka na labince muku ba za ku rasa ba har abada ila an takuna anta wa jami'a man zakarta wa jami'u man zakarta fi juwari fi a'la illiyina har lokacin da za ku kasance kai da duk wanda ka ambata din nan kuna makotaka ta a can sama abin nan aljanna ta koli وَذَمِنْتُ لَكَ جَمِيعَ مَا طَلَبْتُهُ مِنَّا ضَمَانَةً لَا يُخْلَفُ الْوَعْدُ فِيهَا وَالسَّلَامُ annabi yace duk abinda ka nemi Allah mun ce maka na malamin ce maka wassalam wato bayan rubuta masa karshe ka sa ana riba ce wassalam to wannan ba zai shiga yaktubuna alkitaba bi aidihim thumma yaquluna hadha min indillahi ba kuma ni a guri na wannan shi ya bata kasar mu irin wadannan ake dubu a nuna maka cewa indai kana tare da wannan to duk abinda kake ya dauke maka sai yake cewa qala radiyallahu anhu kullu hadha waqa'a yaqazatan la manama duk wannan abinda ya faru da kuka ji din nan a ido da ido aka yi ba a bacci ba fa wato ya toshe kofar da dukkan wani masoyinsa zai masa tawili yanzu kaga da bai fada ka ba ana iya zuwa a ce ai wannan ba haka ake nufi ba ai ana nufin a mafarki ne ko ba zai yiwu ba ai zai yiwu shikenan to sai yace ba haka bane ni ban yadda ba kakka fada haka kullu hadha waqa'a yaqazatan la manama annabi sallallahu alaihi wa sallama da Allah ta'ala ya saukar wa anzir ashiratakal aqrabin ai kun san wannan ka gargadi danginka na kurkusa ba ai nisa ba ma zuwa kaka na 11 ko abin da yayi zuwa annabi Isa alaihi salam abin nan na kurkusa hadisi ne na cikin sahihaini annabi ya tara dukkan baffanninsa ciki har da yarsa يا بني عبد مناف اشتروا انفسكم فوالله لا اغني عنكم من الله شيئا يا فلان اشتري نفسك من الله فوالله لا اغني عنك من الله شيئا يا فاطمه بنت محمد سليني من مالي ما شئت فوالله لا اغني عنك من الله شيئا با هكا يجي او اسا با اسا تا cikin sa yace ya ke fatima yar muhammad sallallahu alaihi wasallam yace duk abin da kike so na dukiya da nake da shi zo ki tambaye ni in baki amma ki fanshi kanki a gurin Allah to kuma wanda zai ga yawa haka zai ga yawa yarsa baffansa Abu Talib me annabi bai so kansa ba har Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha duk wadannan ba su samu wannan tagomashin ba annabi sallallahu alaihi wasallama da aka kawo makhzumiya ta yi sata ana neman mata shafa'a ana neman mata alfarma a yafe mata annabi me yace cewa law anna fatimata binta muhammadin saraqat laqata'tu yadaha ko fatima ce ir muhammad tayi sata sallallahu alaihi wasallam yace sai na yanke hannunta babu wanda yafi karfin dokar Allah to duk bai yi wa danginsa ba ashiratuhul aqrabin abu lahab haka yana gani abu lahab Allah yace tabbata da abu lahab wa tab ma azna anhu maluhu wa ma kasab haka Allah ta'ala ya ga wa adab sallallahu alaihi wasallam ake kuma karanta har gobe to duk bai yiwa dangin sa wannan ta goma shi ba sai bayan shekara 1200 wani ya ce ya gamu da shi duk yayi masa wannan bonanza to babu shakka wannan yana cikin yaktubuna alkitaba bi aidihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila a karanta wannan a ce kuma a ce kuma daga Allah yake a cikin rimahu rimahu hizbi ar-rahim fi nuhuri hizbi ar-rajimi na Umar al-Futi a juz'i na bi shafi na 122 zuwa 420 zuwa 421 ya kawo wannan maganar ta jawahir al-ma'ani yace wa kataba kitaban وكتب كتابا وطلب فيه لنفسه ولغيره مما لا أطيل بذكرهم جميع هذه المطالب وبذكر جميع هذه المطالب يتي يا ربوتا ينا مغانا شيه الناس يتي يا ربوتا ونلتابي غا كانسا ينا نيموا كانسا الفرما دشيد دكا ونمبي إنسا يتي واندباسينا فدكا بكاتون دي نيمابا وجعله في يد رسول الله يسا شأها النمان زن الله صلى الله عليه وسلم فيما نظر فلما نظر الى المكتوب اجاب يعني عند النبي يكلا ابن ده aka rubuta sai bashi ansa bi annahu zamina lahu jami'al matalib ya ansa masa dukkan bukatunsa wa qad talaba jami'a hadhihi al matalib aidan minhu bi ghairi kitabi mushafahatan bayan yayi a rubuce tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kuma yayi wannan ya nemi wannan bukatu ido da ido sun gana da annabi ya bashi baki da baki wanda mina sallallahu alaihi wasallam jami'a ma talaba to shine kuma maimaita wasu bangare daga cikin abinda ya fada to kaga wannan babu shakka ba kikkiawar akida bace a shi shehin da ake dangana ma wannan magana wasu suna cewa ba maganganun sa bane tunda shi littafin ba shi rubuta shi ba ba shi rubuta shi ba kusan juz'in sa na farko ma wani littafi ne al maqsid al ahmad wani littafi ne aka kwafa shi wancan mai wancan littafin ya rubuta littafin sa tun shekara ta 1993 shi kuma jawahir ma'ani an rubuta shi shekara ta 1213 zuwa 1214 saboda haka tsakanin su akwai shekaru masu yawa tsakanin wancan littafi sai aka zo aka samu wasu shafuffuka hatta gabatarwar littafin duk daga wancan littafin aka kwafo da tsarin zubin littafin da fasalin littafin gaba daya saboda haka wasu suke ganin ma shi kansa shehin shi kansa jingina masa abin akai Sheikh Mala Abubakar Mahmud Gumi Allah ya ji kansa da rahama yana daga cikin wanda suka faɗi wannan magana a Taqiyuddin al-Hilali yana daga cikin wanda ya faɗi wannan magana a cikin littafin sa al-Hadiyatul Hadiya saboda haka suna ga ba shi yayi wannan magana ba to mu za mu so a ce din ba shi bane tunda mu buƙatar mu dai kada a yadda da aqida in yau waɗanda suke da abin suka ce mu ma ba mu yadda da wannan mato wallahi alhamdu mu haka muke so saboda haka ba wai buƙatar mu sai mun kakaba mu wani cewa aqida sa bace so muke yi da ya san cewa shi dai irin waɗannan littafai ga abin da yake ciki kuma suna karkashin allazina yaktubuna alkitaba bi aidihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila wa waylun lahum mimma katabat aidihim wa waylun lahum mimma yaksibun wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.